نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة الهدي 30 ga watan Muharram hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 16 ga watan June 1996. Ina mai matukar farin cikin cika alkawarin da na yi wa cibiyar karantar da shari'ar musulunci wadda ke karkashin jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria. Alƙawarin da nemata a kan gayyatar da ta rubuto mini tun ranar 31 ga watan 5, wato watan Mai na wannan shekara 1996 miladiyya. A cikin wannan ainihin takarda wadda ga tanan a gabana sun rubuto mini da cewa suna son ainihin in gabatar da muhadara ko lacca ko bayani dangane da rayuwar aljanu, samuwarsu, ganinsu, halayensu, mu'amala da su, aqidarsu, da kuma magana da su. Wannan a takaice shine abin da ainihin wannan cibiya ta nemi da a gabatar da bayani a kai. To, a ƙashin gaskiya wannan matsala ba matsala ce wadda za a yi ta a cikin awa uku a kare ta ba, ko kuma a yau ranar Lahadi a tattake ta. Shi yasa nace musu babu mamaki za mu ainihin tattauna abin da muka tattauna, a sake samun wani lokaci a sake zama, a sake samun wani lokaci a sake zama, ba mamaki a yi zama sau uku ko sau hudu ko mai kai biyar ko fiye da haka ko kasa da haka. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wannan matsala ce wadda bai kamata a kyala musulmi su tafa gamniya a cikinta ba. Kowa ya buɗe baki ya faɗi abin da yake so. Mai ilimi ya yi magana, wanda bai da ilimi ya yi magana, wanda ke da ilimi umuman ya yi magana, wanda ke da ilimi akan wannan matsalar ya yi magana, wanda ke da ilimi akan wata matsala ya shigo wannan matsala ya faɗi abin da yake so. Ba daidai ba ne a bar mutane su tafa gamniya a cikin wannan matsalar. Ya kamata a zo a tattake wannan matsala a bayyana wa musulmi ita. Musamman matsala dai dangane da aljani yana cikin aqidar kowa cikin mu ahlus sunna, kamar yadda zamu zo ainihin mu ji. To, amma akwai abubuwa da dama waɗanda ya shiga cikin tunanin mutane ya saba wa abin da yazo a cikin alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To, shi yasa ainihin zamu tattauna waɗannan matsaloli. Ta iya yiwuwa abin da ya fi damun mutane a cikin wannan matsala su ji ma yau ba a kawo kanshi ba. Abin da ya fi damun mutane shine wai magana da aljani. Wannan shine abin da ya fi damun mutane, wai ya za a yi magana da aljani. To, wai yaya ba za a yi magana da aljani ba? Mun fahimci wannan. To, ta iya yiwuwa yau za a zo kan wannan matsala ko kuma ba za a zo kanta ba. Amma dai a zahiri muhabar da na shirya a yau shine ta kasu kashi uku. Kashi na farko za mu magana akan menene aljani, sannan me asalin aljani, daga me aka halicce su, sannan bayani akan ainihin sunaye na nau'ukan aljanu a cikin harshen Larabci, da kuma nau'uka na aljanu, da kuma bayani akan bambanci tsakanin shedan da aljanu, da bayani akan me asalin shi kanshi shedan din. Shin shedan shi ne asalin aljanu ko kuwa ba shi ne asalinsu ba, shi ma ɗaya ne cikinsu? Sannan yaushe aka halicci aljanu, da kuma bayani akan ainihin yadda kirar halittar shi aljani ɗin take. Sannan kashi na biyu na wannan bayani za mu yi bayani dangane da imani da gaibu, wanda mas'ala aljanu tana daga cikin abin da yake a ɓoye. To za a tattauna bayani akan imani da abin da yake a ɓoye, ina matsayin shi a cikin addinin Musulunci. Sannan da bayani akan tabbatar da cewa aljanu tabbas akwai su, ba ƙarya bane, ba jita-jita bane, babu shakka dangane da al'amarinsu, da kuma kawo dalilai a cikin Alƙur'ani da hadisai sahihai, da bayani akan tawaturancin al'umman Musulunci da kuma sauran al'ummomi baki ɗaya dangane da tabbatar da cewa aljanu akwai su. Sa'annan da kuma bayanin wasu alamomi waɗanda ake gani, waɗanda a hankalce suna tabbatar da cewa akwai aljanu. Sannan sai bayani akan cewa babu yadda za ka iya ƙaryata duniyar aljanu, cewa ƙarya ne babu aljanu. Ma'ana babu yadda za ka iya ƙaryata wannan, don rashin sanin abu ba dalili bane akan cewa babu wannan abu din. Don baka san abu ba, ba shikenan ya nuna babu wannan abu ba. Don malamin ka bai karantar da kai abu ba, ba shikenan ya nuna babu wannan ba. To za a zo a tattauna wannan mas'ala. Sannan sai a tattauna mas'ala akan hukuncin musulmin da yake musun kasancewar akwai aljanu. Ina hukuncin shi? Ina matsayin musuluncin shi? To sai kashi na biyu na wannan muhabara shine akan tabi'a ta su aljanu din. Shine bayani na farko dangane da shin ko aljanu suna cin abinci, suna shan abubuwan da ake sha. Idan haka ne, to menene abincin aljanu? Menene abin da aljanu suke sha? Sannan shin aljanu suna yin aure? Ma'ana aljanu suna yin aure tsakaninsu? Idan suna yin aure, suna haihuwa? Akwai zuriya, ma'ana a cikinsu? Sannan akwai maza da mata a cikin aljanu? Da kuma bayani akan inda aljanu suke zaune, shin a nan doron duniya ne ko kuwa a cikin sama ne ko a ina ne suke zaune? Da kuma wuraren da aljanu suka fi zama, da kuma lokutan da ainihin suka fi wato watangaririya, ko suka fi yawace-yawace, ko kuma suka fi ainihin wato cuɗani da mutane. Sannan sai bayani akan shin aljanu suna da dabbobi waɗanda suke hawa kamar yadda muke da dabbobi waɗanda muke hawa? Da kuma bayani akan wasu nau'i na dabbobi waɗanda mutum yana mallakar su amma kuma aljanu yana hawansu, aljanu suna hawansu. Sannan sai bayani akan irin kudura, irin ƙarfi da iko da Allah ya ba su na yin wasu abubuwa da izinin Allah ɗin. Sannan sai bayani akan irin tserewar da aljanu suka yi wa mutane wajen yin wasu abubuwa waɗanda mutane kafin su fara waɗannan abubuwa tuni aljanu sun fara yin su. Wasu abubuwa ma har yanzu ɗan adam ya kasa yayi irin waɗannan al'amura ɗin. Sannan sai bayani dangane da tunkuɗe wa mutane wata aƙida da ta shigo ta zamanin maguzanci dangane da al'amura na ainihin aljanu. Sannan sai bayani akan irin yadda aljanu Allah ya hore musu ilimi na ƙere-ƙere da sana'ance-sana'ance da abubuwa na ban mamaki. Sannan ƙarshen bayani wanda muka shirya a yau da izinin Allah shine bayani akan rikida da aljanu suke. Wannan kaɗan cikin abubuwan da za a tattauna kenan, wanda muna fatan Allah ya bamu dacewa, sannan kuma muna roƙon Allah ya sa mu samu isar da ainihin waɗannan abubuwan a yau. Sauran abubuwa kuma an zo an zauna wani makon, sai a zo kuma a tattauna abin da ya shafi mu'amala da aljanu. Ko zai yiwu mutum ya auri aljana, ko aljana ta auri mutum, ko zai yiwu a ga aljani, ko zai yiwu a iya magana da aljani. To waɗannan matsaloli kenan. Sannan a zo a tattauna matsala dangane da abin da ya shafi shin da gaske ne aljani yana shiga jikin mutum, da gaske aljani yana iya buge mutum? In yana iya buge shi, yaya ake cire shi daga jikin ainihin wannan mutumi da ya buge shi? Yaya ake ainihin a kore shi? Ya za a yi magana da shi? Ta wace hanya? Wace hanya ce Musulunci ya yarda da ita? Wace ce addinin Musulunci bai yarda da ita ba? Wabillahi tawfiq. Da farko, wannan kalma ta ainihin aljinnu a larabci da ake amfani da ita, ita Bahaushe ya ara yake cewa aljanu. Kalma ce wadda yake ta sunan jinsin su waɗannan halittu, wadda ta fito ne a siga ta jam'i. Guda ɗaya ana cewa jinniyun, aljani guda ɗaya sai a ce jinniyun. amma in za a faɗi sunan jinsin su sai a ce aljinnu. Wannan kalma an ciro ta ne a cikin harshen Larabci daga alijitinan, ɓuya ko fakuwa, saboda kasancewar ainihin wato shi aljani a ɓoye yake ko kuma a fake yake, shi yasa Larabawa suke kiran shi da aljinnu idan jam'i ne na jinsi ko kuma jinniyun. To wannan a taƙaice dangane da ma'anar kalma aljani kenan a cikin ainihin harshen Larabci. A ƙarƙashin wannan, ashe aljani akasi ne na mutum, don shi al'insu mutum ana ce mishi al'insu ne saboda shi kuma yana bayyane a sarari. Don a Larabci sai a ce ai wannan al'amari ne wanda yake la jinna fihi, al'amari ne wanda yake ba a suturce yake ba, ma'ana al'amari ne wanda yake a sarari yake. To in an cire la, ya zama fihi jinnun, ma'ana akwai suturcewa game da abin kenan. Wannan kalmar ta Larabci ce ake tattaunawa. Sai kalmar insu mutum akan ce anastu ash-shay'a idza absartuhu, in naga abu da idona sai a ce anastu shay'a, naga abu kaza, ma'ana mutum akasi ne na aljani. Shi mutum a bayyane yake, ana iya ganin shi da idanuwa a cikin surar shi, amma shi aljani akasin mutum ne. Wannan a Larabce dangane da kalma ta aljani kenan. Amma a istilahance menene aljani? Aljani ko aljanu wasu nau'i ne na ainihin wato halitta waɗanda suke da hankali, suna yin abubuwa waɗanda in sun sa kansu za su iya yi, in sun hana kansu kuma za su iya yi da izinin Allah, waɗanda su ma Allah ya ɗora musu shari'o'i kusan kwatankwaci kamar yadda Allah ya ɗora wa mutum. Su ainihin aljanu ɗin ba jiki ne suke da shi wanda ake iya ganin shi a sarari ba, a ɓoye suke daga ainihin gani na mutane, ma'ana ba a iya ganin su. Sa'annan su ainihin aljanu ɗin nan suna da iko da izinin Allah na rikida su zama wasu irin halittu daban-daban, suna ainihin ci, suna sha, suna yin aure, kuma suna da zuriya, kuma Allah zai musu hisabin ayyukansu a ranar gobe alkiyama. A taƙaice abin da ake nufi da aljani kenan, ma'ana wata halitta ce wadda take a ɓoye, ba a iya ganinta a surar da take, suna ci, suna sha, suna aure, suna duk waɗannan mu'amaloli, amma idan ɗan adam Allah ya saka ya mishi shi daga ganin halittarsu yadda suke. Waɗannan bayanai suna nan a cikin littafin Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal na Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri a cikin mujalladi na 5 shafi na 12, da littafin Al-Aqa'id al-Islamiyya na Al-Sheikh Sayyid Sabiq a cikin shafi na 133. Wannan shine bayani dangane da abin da ake nufi da shi aljani. Sai kuma asalinsu kuma daga me aka halicce su. Allah maɗaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani, kamar yadda ya bayyana cewa ma farratna fil kitabi min shay'in, babu wani abu da muka bari ko muka ƙetare a cikin littafin Allah sai da muka bayyana shi dalla-dalla. To Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana abin da ya halicci aljanu daga gare su. A cikin Al-Qur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Allah maɗaukakin sarki ya ce aljani mun halicce shi tun kafin halittar mutum daga ainihin wuta wadda take, ma'ana tataccen harshe na wuta. Wannan ya nuna mana madda ko kuma abin da aka halicci aljani da shi shine ainihin wuta. Wutar kuma sai Allah ya bayyana mana cewa harshen na wuta ɗin wanda yake tatacce babu hayaki a cikin shi, shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin halicci aljani da shi. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Sa'annan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah maɗaukakin sarki ya halicci aljani daga harshe na wuta. Waɗannan ayoyi guda biyu, waccan da ta zo cikin suratul Hijri aya ta 27 da wannan da ta zo cikin ainihin suratul Rahman aya ta 15, suna bayyana mana ashe aljani an halicce shi ne da ainihin wuta, wutar kuma harshe na wuta ɗin wanda yake tatacce babu hayaki a cikin shi. To sai hadisi wanda al-Imam Ahmad da al-Imam Muslim suka ruwaito sahihi daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda. Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khuliqatil mala'ika min nurin, mala'iku an halicce su ne daga hayaki, daga haske aka halicci ainihin mala'iku. Sa'annan wa khuliqal jannu min narin, shi kuma aljani an halicce shi ne da wuta. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, shi kuma dan adam ko annabi adam an halicce shi ne daga abin da aka sifanta muku, shine ainihin busasshen yunku, wanda za a zo a tattauna bayani akai insha Allah. Ash-shahid a cikin wannan hadisi shine hadisin yana ƙara tabbatar mana da abin da Allah ya tabbatar, shine cewa an halicci aljani daga wuta. Wutar kuma wace irin nau'i? An nuna ainihin bakin wuta din wanda yake harshenta daga sama. Wannan shine bayani na abin da aka halicci mutum a aljani. To wannan wata muguwar aqida tana shigo mutane masu inkarin cewa aljani ƙarya ne, har cewa waya za a ce aljani ya shiga jikin mutum. Aljani da aka halicce shi daga wuta, ya za a ce ya shiga jikin mutum bai kona shi ba? Sai a ce wannan sun yi kuskure wajen fahimta. Kai dan adam din nan asalinka daga ainihin ƙasa aka halicce ka, sukan kafa hujja da cewa an halicci aljani daga wuta, kuma a ranar alkiyama a ce kuma za a saka shi a wuta kuma wuta ta azabtar da shi. Wato sun yi mummunan kiyasi. Dan me za a halicci aljani daga wuta kuma in yi laifi a saka shi a wuta ranar kiyama, to yaya wuta za ta azabtar da shi? Sai a ce kai dan adam an halicce ka ne daga yumbu, daga ƙasa, amma kuma da za a ɗauke ka a ɗora bululluka na ƙasa a danne ka sai ya hallaka ka. Da za a ɗauki ainihin hoge na ƙasa haka a kwaɗa maka sai ya ji maka ainihin jiki. Ashe wannan ya nuna hujja ce kawai ta hankali wanda yake lalatacce, ka ɗauki ainihin wato hankalinka wanda yake babu ainihin kyakkyawan tunani cikin shi, ka ce za ka yi karo da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi. Akan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya littafi ya sa mishi dar'u ta'arujul aqli wan naqal, yana bayani akan cewa matukar hankali kyakkyawan hankali ne, baya saba wa nafsin da yazo daga Allah ko kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan a takaice abinda aka halicci aljani da shi kenan. Sannan mas'ala ta gaba shine asma'ul jinni fi lughatil arab, sunayen aljanu a harshen larabci. Larabawa sun karkasa aljanu dangane da ainihin kiran sunayensu. In ya kai lokaci kaza akwai sunan da za a kira shi, in ya kai lokaci kaza akwai sunan da za a kira shi. Shine Ibn Abdul Barri An-Numari ya faɗi, kamar yadda mai littafin Akamul Marjan fi Ahkamul Jan ya faɗi, yake cewa Ibn Abdul Barri yace Larabawa sun kasafta ainihin aljanu zuwa kashi biyar. Kashi na farko, idan aljani ne wanda ainihin ya kasance, za su kira shi kawai aljani sai su ce jinniyun. In za su ce aljani kawai kai tsaye sai su ce jinniyun. Amma idan suna nufin su faɗi aljanu waɗanda ke tare da mutane, in guda ɗaya suke son su faɗi sai su ce amir, idan da yawa suke so su faɗi jam'i sai su ce ummar. Idan ya kasance aljanin wanda yake cutar da yara ne, ya buge su ko ya sa musu wata larura sai su ce arwa, ma'ana rauhanai. In kuma ya kasance ainihin ya wuce wannan matsayin, yana cutar da manya, yana ainihin sababar da fata da makamantansu, sai Larabawa sai su kira shi shaitanu, sai su ce mishi shaitani. Idan al'amarin shi ya karu akan haka, ya kangara, kangara ta kai kangarewa, to sai kuma ainihin sai su rinka ce mishi ifritu, qala ifritun min aljinni. Mun fahimci wannan ko? Wannan a takaice bayani kenan dangane da ainihin sunaye na su nau'o'i na aljanu a cikin harshen larabci. Wannan bayani yana nan a cikin wancan littafi da na faɗi, Akamul Marjan fi Ahkamul Jan, da kuma littafin Alamul Jinni Wash-Shayatin na Sheikh Suleiman Ashqar a shafi na 8, da kuma littafin Tabsitul Aqaidil Islamiyya na Sheikh Sa'idu Hawa a cikin shafi na 265 zuwa 266. Wannan bayani kenan dangane da karkaso sunayensu. Sai kuma asnaful jinni, nau'uka na aljanu. Kamar yadda ka san mu mutane nau'i nau'i ne, to haka su ma aljanu din suke nau'i nau'i, ba iri ɗaya bane. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari a cikin hadisi sahihi, yace aljinnu salasatu asnafin, aljanu ma'aiki yace sun kasu kashi uku. Fasinfun yutiru fil hawa, kashi na farko sukan tashi sama ne, kamar yadda tsuntsaye suke tashi haka ainihin suke tashi sama, kashi na farko kenan. wasinfun hayyatun wa kilabun, wasu kuma su kuma macizai ne da karnuka. Asalinsu kenan aljanin ne, amma kuma macizai ne da karnuka. A haka aka halice su, ba wai suna daga siffar fita aljanu din bane suke rikida su zama haka. A'a, aljani ne, amma kuma sai Allah ya halice shi a matsayin aljani amma maciji. Aljani kuma amma kare. Za a zo za a yi bayani akan su insha Allah ta'ala. Nau'i na biyu kenan. Wasinfun, nau'i na uku kuma yahulluna wa yaz'ununa. Su kuma suna ainihin sukan sauka ƙasa wani lokacin su zauna tare da mutane, wani lokacin su ma kuma suna ainihin yawo kamar yadda waɗancan ɗin suke yin yawo a sama. Wannan hadisi al-Imam at-Tabarani da al-Hakim da Baihaqi a cikin littafin shi al-Asma'u was-Sifat su ne ainihin suka fitar da shi da cikin da isnadi wanda yake sahihi. To wannan shi yake bayyana mana akan ainihin yadda su aljanu ɗin suka karkasu, ma'ana sun kasu kashi uku. Akwai waɗanda iska ne suna tashi sama, akwai waɗanda kuma suna ainihin dama su haka Allah ya halice su a macizai, akwai waɗanda a karnuka Allah ya halice su, akwai kuma waɗanda yake iskokai ne amma suna sauka ƙasa kuma suna ainihin tashi sama. To sannan sai matsala ta gaba, bambanci a tsakanin aljani da kuma sheɗani. Daga wancan bayani na Ibn Abdul Barri za ka fara fahimta cewa asalin aljani da sheɗani duk abu ɗaya ne, amma sheɗani yana bambanta daga aljani ne a lokacin da shi sheɗani ɗin ya ƙasaita daga wata sifa ta ainihin zalunci da karkacewa da ɓata, inda ainihin akan samu bambanci ɗin kenan. Ma'ana in aka ce ainihin sheɗani, baka taɓa samun ainihin aljani ya zama sheɗani kuma ya zama musulmi. Duk wanda kaji an ce sheɗani to wannan kai tsaye kafiri ne. Amma in an ce aljani, za a iya samun musulmi a cikin su, za a iya samun mumini, za a iya samun fasiki, za a iya samun fajiri ko azzalimi daga cikin su. Har kuma za a iya samun kafiri wanda kuma bai kai matsayi ainihin na sheɗanci din ba. Saboda haka aljani ashe suna ne nasi na umumi na jinsi, amma sheɗani sai in ya kangare ya ɗauki wata sifa ta ainihin kafirci da taurin kai da saɓawa Allah da ɓatar da mutane, to sannan yake ɗaukan wannan ainihin suna ya zama ainihin sheɗani ɗin. To sai bayani dangane da asalin shi. Shin asalin sheɗan wanda ake magana, wanda Allah maɗaukakin sarki ya yawaita magana a kan shi a cikin Alƙur'ani, ya tsoratar da mu game da ainihin biyayya gare shi, shin shi asalin shi aljani ne ko kuwa asalin shi sheɗani ne? Wannan matsala na daga cikin matsala da malamai suka saba tun da har zuwa yanzu. Shin shi sheɗan wanda Allah ya koro shi daga aljanna ya dawo nan ƙasa, wanda Allah ya la'ance shi, asalin shi mala'ika ne ko kuwa aljani ne? Wasu malamai suka ce asalin shi mala'ika ne da surar halittar shi da komai nashi. Kafir cewa Allah da ya yi shi yasa aka koma ana kiran shi Iblis. Kafir cewa Allah da ya yi shi yasa aka koma ana kiran shi Shaitan. Ma'ana ana kiran shi Iblis ne ko Shaitan ta jawuzan, amma ba a hakikanin kasancewar shi daga cikin aljanu ba. Haka wasu malamai suka tafi akai. Wasu malamai suka tafi akan cewa a'a, Shaitan asalin shi yana ainihin cikin jinsin aljanu ne, amma Allah ya ɗauke shi ya saka shi cikin mala'iku. Suna bautar Allah har zuwa lokacin da Allah ya halicci Annabi Adam ya umarce su da cewa ainihin su faɗi su yi sujuda gaba ɗaya, amma shi sai ya taurin kai. Taurin kan shi da ya shi ya sa ainihin aka ware shi, aka la'ance shi. Dama shi ba a jinsinsu yake ba. Wannan magana ta biyu kenan. Magana ta uku kuma wasu malamai suka ce asali shi sheɗan aljani ne, amma sai Allah ya juya sura halittar shi sai ta zama ta ainihin mala'iku, sai ya saka shi a cikinsu. Don haka har a yanzu a siffar shi yake ta mala'iku ɗin.